the Voice of America, broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Talata 2 ga watan Afrilun shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To baba, wani harin da ake ganin Isra'ila ce ta kai ya halaka wasu manyan komandojin sojin Iran a karamin ofishin jakadancin Iran dake Syria. Jami'an asibitin Gaza sun ce wasu ma'aikatan jinkai hudu da direban su sun halaka a wani harin jirgin sama wanda ake ganin Isra'ila ce ta kai Gaza. Korea ta Arewa ta cilla makami mai linzami cikin tekun Japan wanda ake kuma kira tekun Gabas.
Kanon labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa rundunar sojin Najeriya tare da gwamnatin jihar Borno sun shirya wani shirin sakin waɗanda aka kama marasa laifi a lokacin rikicin Boko Haram.
Wannan ba yake ake, wannan ta'addanci ne. To an kama wanda ya ta'addanci za a tattance. Duk akwai wanda suka shiga laifin. Akwai wanda kuma an ga mutum kamar haka an koshe su an ce individually. To kaga wannan ba da son shi bane.
Kamar kowace safiyar Talata yau ma muna tafi da shirin saka mai wuya na Ali Mustafa Sakwato. Wannan mako, wannan shiri zai maida hankali ne akan batun kafar rundunar yan sandan jiha a Najeriya. Muna kuma dauke da sakon Ramadana daga bakin Malam Adamu Idris unguwar Kuje, unguwar Kaje. Amma yanzu sai a gyara zama a shagacin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ga labaran. Wani harin jirgin sama da ake kyautata zaton Isra'ila ce ta kai ya ruguza karamin ofishin jakadancin Iran a Damascus, babban birnin kasar Syria, a jiya Litini, inda ya halaka wasu mutane da ɗan dama ciki har da wasu manyan komandojin soji uku a cewar kafafen yada labaran Iran da na Syria. Isra'ila, wadda ba kasafai takan amsa cewa ta kai hari kan muradun Iran ba, ta ce ba ta da abin cewa kan harin na baya-bayan nan wanda aka kai a Syria. Cikin waɗanda aka kashe a harin, har da mai baiwa ƙasar Iran shawara kan harkokin soji, Janar Ali Reza Zahadi, wanda ya jagoranci rundunar musamman ta Quds zuwa cikin Lebanon da Syria a shekara ta 2016, a cewar sashin Larabci na gidan talabijin na Iran Al-Alam da kuma gidan talabijin na harkokin kasashen Larabawa Al-Mayadin. Jakadan Iran a Syria Hussein Akbari ya yi Allah wadai da Isra'ila, wadda ya zarga da kai harin. A halin da ake ciki kuma, jami'an asibiti a Gaza sun ce wasu ma'aikatan jinkai hudu na ƙasa da ƙasa da direban su Bafalasɗini sun halaka a wani harin jirgin sama a yankin tsakiyar Gaza wanda ake ganin Isra'ila ce ta kai. Ma'aikatar harkokin lafiyar Gaza, wadda Hamas ke tafi da ita, ta ce ma'aikatan jinkan na aiki ne ma kungiyar agaji ta Charity World Central Kitchen WCK, kuma sun hada da wani dan Burtaniya da dan Australia da dan Poland. Ba a tabbatar da kasar dan agaji na hudu ba. Wani dan agaji daga kungiyar Red Crescent ya gaya ma kafan labarai ta Associated Press cewa an kai hari kan motar ma'aikatan jin kai din ne lokacin da suke dawowa daga arewacin Gaza, inda suka je raba kayan agaji da wani jirgi ya kawo daga Cyprus. Korea ta Arewa ta cilla makami mai linzami cikin tekun Japan wanda kuma ake kira tekun Gabas, a cewar hafsoshin sojin Korea ta Kudu a yau dinnan Talata. Wannan cilla makamin na zuwa ne kasa da makonni biyu bayan da kafafen yada labaran Korea ta Arewar suka ce shugaban kasar Kim Jong-un ya jagoranci wani gwajin da aka yi cikin nasara na wani sabon makami mai linzami mai matsakaicin zango, samfurin hypersonic mai amfani da daskararren makamashi. Japan ma ta ce da alamar Korea ta Arewa ta harba makami mai linzami, a cewar kafan labarai ta Kyodo ta kara da cewa dogarawan rangabar kasar sun yi imanin cewa makamin ya rikito.
Anjima kadan Ibrahim zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Amma kafin nan rundunar sojin Najeriya tare da gwamnatin jihar Borno sun shirya wani shiri na sakin mutane da aka kama marasa laifi a lokacin iftila'in rikicin Boko Haram. Wakilinmu a Maiduguri Ibrahim Mustafa ya hada bana da wannan da rahoto.
It is better for us to learn and we hope that by the time we go back
Yadda aka yi ta tofa muhawara kenan a zama da aka yi tare da hukumomin tsaro da jami'an gwamnatin jihar Borno da wakilan jama'a kan yunkurin sako waɗanda suke tsare hannun jami'an tsaro da ma farfado da jihar Borno cikin halin rashin tsaro. Duk da rundunar sojin Najeriya ta shelanta sakin wasu da suke tsare da su tsawon shekaru bayan mika su ga kotu wajen wanke su, rundunar ta shirya shirin mika waɗanda suke tsare da su ga gwamnatin jihar Borno. Duk da kwatan tsaron Najeriya ta bayyana cewa mutanen tuni ma aka gama komai wajen mika su ga gwamnatin jihar Borno, sai dai a bangare guda yanzu ne ma jami'an suke sake zama kan yadda za a bulle wa lamarin a jihar Borno. Rundunar sojin Najeriya ta shirya shirin mika mutanen da suke barikokin soji da cibiyoyin da ake tsare da su domin mika su ga gwamnatin jihar Borno ta bakin Major General Michael Omowa, komandan rundunar haɗin gwiwar kasashen yankin tafkin Chadi. A cikin jawabinsa ya bayyana bangarori daban-daban da ma irin nasarori da suka samu da ma yunkurin yi wa marasa laifi adalci da sake bukatar ganin an ba su haɗin kai wajen samar da tsaro. A jawabinsa ba ko na musamman ga rundunar sojin Najeriya, wakilin babban hafsan sojin Najeriya ya bayyana yadda tsarin zaman lafiya ya inganta a jihar Borno tare da kokarin jami'an tsaron Najeriya. Duk da zama da muhawara da aka yi ta yi har yanzu basu bayyana lokacin da za su sake su ba, sannan basu ba da umarnin zantawa da mutane da yawan su ya kai 313 waɗanda akasarin su aka kama su lokacin ila'i rikicin Boko Haram da sunan yan ta'addan Boko Haram. Tarun da aka yi tsakanin sojoji da jami'an gwamnatin jihar Borno a barikin Giwa da ke birnin Maiduguri, sai dai jami'an tsaron sun ki amincewa zanta da su, inda suka bayyana cewa zuwa gaba za su bukaci cire bayanai da hanyoyin da suka bi wajen dalilin sakin mutanen. Ko a bangaren gwamnatin jihar Borno haka lamari yake, inda ma'aikatar yada labarai karkashin kwamishinan labarai Professor Usman Tar sun bayyana cewa suna kan aiki da zaran sun kammala komai za su bukaci cire bayanai. Wasu da suka zanta da muryan Amurka sun bayyana fatan su na sako waɗanda ake tsare da su.
A to gaskiya wannan tsari da wato gungun ta kawo musamman wanda sojoji suka ce za su yi wato afuwa ma waɗanda ba su da laifi, gaskiya wannan tsari ne ko Allah ya sa su yi cikin gaggawa sannan kuma Allah ya sa a dace.
Suna na Saleh Umar, abokanin nan da muna tare da su tare muka girma da su, eh wayan su yanzu a haka gaskiya ba sun yi na suke ba har yau ba gaggawun su ba kuma ba ga su kai su biyar. Har ni da yake yanzu nake magana akwai wanda su suna raye amma bamu ga juna, su kuma ba su taba sani su ne yayi su, ni ma ban san ba sai da suke yanzu ba kuma su ma ban san da nake yanzu.
An bar ma Allah komai taimakon da nake so ma ga mu a yi musu adalci.
Azantawana da tsohon shugaban Hafsan Sojin na Najeriya harshen jihar Borno tawayar Tolho ya bayyana min yadda tsarin sakin marasa laifi yake wajen barin su su koma wajen iyalansu.
Nana wani William Imam Zaridaya chairman ne yayin da Borno state council za a yi bincike cikin bincike da su bincike su cikin bincike idan su da wani laifi da su hana wa gwamnati mun ne da samu da zai.
Wani tsohon soja ya bayyana yadda tsarin aikin soja yake wajen kama masu laifi.
Wannan bai yake ake wannan ta'addanci ne don bai yake bane, to an kama wanda ya ta'addanci za a tattance duk akwai wanda suka shiga na fa, akwai wanda kuma an zo an ga mutum kamar haka an koshe su an ce an bi dole, to kaga wannan ba da son shi bane, an fara tantance cewa dama bai da hakkin shi dole a salame
shi. Wannan shirin da jami'an tsaron suka shirya zai haifar da damu ido duba da har yanzu ba su saka ranan sake mutanen ba, sannan ba su ma bayyana su cikin jama'a an gan su ba, ko a hakan ana ganin haka za ta cimma ruwa. Shin wasu dabaru gwamnati za ta yi musu? Tambayar kenan da newa Professor Khalifa Dikuwa, masani a fannin tsaro.
Ainihin wannan abun da yake so zuwa shekara kusan goma sauran su a sansani na Maiduguri da kuma akwai su ma akwai su a Kayinci wanda ba a sake ba har yanzu akwai sama da 1,000 a sake su a bincike su nan da nan wanda ba su laifi a sake su din nan, ni ina jiki wanda suka yi tattaki zuwa dindinoni wasu an shiga hakkin su din ya wuce ma misali, akwai wanda ma aka rasa su gaba daya da ni a tunani na jari din ma ina gani kamar ka da ni
wato an sake su kada ko da an ba su jari ma ba
bai yi ba, domin za su zo wasu ma za su zo su tabu idan suka ga cewa iyalansu gaba daya ba a sanin da suke ba.
Karshen rahoton kenan. Ibrahim Mustafa, muryan Amurka daga Maiduguri.
Haka da Ibrahim Mustafa da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma za iya sauraren shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da ma Instagram. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To baba, a Senegal bayan shafi watanni ana muhawara da kuma dambarwar siyasa biyo bayan shawarar da shugaban Senegal Macky Sall ya yanke ta jinkirta zabe, kasar ta shawo kan al'amarin. An gudanar da sahihin zabe cikin kwanciyar hankali kuma ana ma shirin rantsar da sabon shugaban kasa. Wasu na cewa abinda ya faru a Senegal na iya tasiri kan sauran kasashen da ke kudu da Sahara. Barista Agbo Balla, shugaban cibiyar kare yancin dan adam da kuma yaɗa demokaradiyya a Afirka CHRDA, ya gaya ma muryar Amurka cewa ta yu nasarar da Senegal ta yi ta kawar da guguwar juyin mulki a yankin. Ya ce da a ce Macky Sall ya ƙara wa'adi mai yiwuwa da hakan ya janyo wani juyin mulki. Dubu sauran kasashen da ke kewaye da Senegal a yammacin Afirka, mun ga yadda sojoji suka yi ta kifar da gwamnatocin fararen hula na kasashen. Dubban Isra'ilawa sun bazu kan titunan birnin Kudus jiya Litini, inda suka ci gaba da zanga-zanga a rana ta uku, ta nuna ƙin jinin gwamnatin Firaminista Benjamin Netanyahu da kuma buƙatar a gudanar da sabon zaɓe. Zanga-zangar ta daɗa kankama yayin da yakin da ake fafatawa a Gaza ke gab da cika watanni shida da fara shi, kuma ɓacin rai kan yadda gwamnati ke tunkarar batun Isra'ilawa 134 waɗanda har yanzu ke hannun ƙungiyar nan mai tsoron ra'ayi ta Hamas da ke Gaza ya ƙaru. Mun zo nan ne mu yi zanga-zanga, mu gabatar da buƙatar gudanar da zaɓe cikin gaggawa. Muna jin fa mun kai makura, lallai muna buƙatar kawar da bibi, a cewar Timma Ben, wata mai zanga-zanga a birnin Kudus wadda ta kira Netanyahu da laƙabinsa.
To gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kada a shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga wato akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu akan tashar munta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar sadarwa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu ko agogon mu a nan Washington DC yana cewa karfe 1:13 na dare. Yanzu ko ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Yanzu ba abin da nake gaya maka fa, ba wani gwamna da yake dogara akan yan sanda kawai su yi, nake masa jihata domin sha'anin tsaro. Dole sai ya hada da yan banga.
Wallahi ina ce gyara za a samu abin da za a samu. Amma in ba mu tsaya mun duba abin nan ba da kyau da kyau, muka je muna ta wani creating na state police, sai mai amfani samu problem.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadon mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai ruwa. Muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke. Wai ta yaya zamu tabbata cewa idan Allah ya nuna mana ranar da za a kafa rundunonin yan sandan jiha-jiha a Najeriya, gononin waɗannan jihohi ba za su yi amfani da su wajen musgunawa abokan adawarsu ba?
Sunana Bashir Altina Goyawa Isa, shugaban rundunar adalci ta ƙasa da ke jihar Sokoto. Babu shakka a ƙirƙiro yan sandan jihohi abu ne wanda a cikin babe na kasawa cikin wannan ƙasa. Domin tsaron shi kanshi ai mai makama, ai mai gurbi ƙarƙashin gwamnatin tarayya. Akwai gurin 'yan siyasa su yi amfani da waɗannan jami'an na 'yan sanda na jihohi domin uzura ma abokan adawa ainihin ga jihohinsu. Wannan shi ne abin da ake tsoro a kai.
Sunana Ibrahim Saminaka. Su a gaskiya tsakani da Allah, ina goyon bayan state police 100%. Rigima za ta yi tasowa tsakanin 'yan uwa ko dangi ko makota. A irin wannan rigima, har idan an juyo da kai state ɗinka, to duk yadda za ka yi ka sasanta saboda cigaban garinka da cigaban unguwanka da cigaban 'yan uwanka za ka yi. State police gaskiya alkhairi ne.
haka ne to tsoron gwamnati su yi amfani da yan sanda wajen gallaza wasu da ba sa shiri da su ko kuma suke adawa da su ɗaya ce kawai daga cikin abubuwa da dama da ake fargaba game da su game da kafar rundunar yan sanda wacce take da bambancin sabanin ra'ayi a gurin yan Najeriya daban-daban akwai wasu abubuwan damuwa al-misali idan za a samu kudin gudanar da irin waɗannan rundunonin ya za a tsara su wace rawa gwamnatin tarayya za ta taka a cikin su kuma ina magana zargin da ake cewa su yan sandan ma ai an rena su ba daukan su da daraja da kima kamar da ake daukan wasu fannoni na harkokin tsaro kamar rundunonin soja da sauransu wakilin mu na fannin harkokin tsaro Hassan Maina Kaina ya hada mana hancin gogagun masana guda biyu wanda suka san cike da wajen harkokin tsaro a Najeriya muna saki marhabul lali ga ritaya ya kumado Ahmed Tijani Baba Gamawa wanda tsohon sojan jiragen sama ne wanda kuma shi yana goyon bayan azo a kafa wannan rundunar yan sanda ta jiha tare kuma da ritaya AIG wato mataimakin sufetin yan sanda da ya ritaya Aliyu Garba tsohon commissioner yan sandan Abuja wanda shi Samson bayar ra'ayin kafa wannan rundunar yan sanda ta jiha to bari mu tashi daga ita wancan magana na fargaba da ake da ita game da yadda yan sanda ko kuma gwamnati za su yi da wannan yan sandan idan an hannunta su a hannun su gwamnati din
ai wato ba duka bane aka zama daya kuma idan ka duba yau ni a jahohin nan da ake kai commissioner of police da yan sandan su yan sandan nan nawa ne gaba daya yanzu ba abin da nake gaya maka fa ba wani gwamnati da yake dogara akan yan sanda kawai su yi nike mata jihata domin sha'anin tsaro dole sai ya hada da yan banga ya hada su su aiki ka fada da yan sandan nan kafin a samu zaman lafiya kuma in ka duba yau yan sandan nan da suke jagogin nan da sauran su za ka samu cewa 60% na matsalolin su gwamnatin jihohin nan su suke biya musu bukatun su duk wani abu da za a yi ko ba ko ne zai zo gari sai an samu yan sandan nan an gyara musu motoci an ba su kudin mai an ba su walfiya an biya kudin aiki na rana wanda za a ba su amma abin shi da sauransu a wayannan yan sanda da za su yi aiki sannan kuma dole kowane gwamna sai ya yi kokari ya haɗo da yan banga ya haɗa domin a samu mafita saboda haka a cikin wayannan abubuwa da muke magana a kai yes akwai gurgurdi ko da a cikin gwamnonin ba za a ce wai duka shi ka zama ɗaya ba amma mafi yawa in dai aka ba su wannan dama ina tabbatar muku da cewa wannan tsoron da muke da shi wallahi tallahi zai zama tarihi in kuma ba haka ba ina tabbatar muku da wannan bala'i da muke ciki shekara 18 to kuma mun san kuma shekarun da za su faru a gaban mu a rai saboda haka dole ne a tsaya a kirkiro yan sandan jihohin nan mu ga yadda za mu magani wannan bala'i da ya tunkaro mana a wannan
kasa ɗaya ka wado muna godiya kwarai ina zo gare ka yaji Aliyu Garba maganar iya kuma duwa akwai abin dubawa a cikin ta
ka dubi duba din Najeriya da yanda gyara in dai ba ana son gaskiya to akwai gyara ci a yi gyaran nan ai ba dun Najeriya bane za ka je ka cimma inda ake da zubar da kuma ka samu inda ake da zubar da ba a sai zubar da sai sun kwaji din dubo ji ana ka adana duk proliferation na arms ya kamata su zauna ko da onda ne oke ko buje crowd control wayannan su je kaza su wayannan yan sanda wayanda suke masu makamai da adina ga irin aikin ko sako ko ta ina ga yanda za a shiga wallahi ina ce gyara za a samu abin da za a kan wannan amma in ba mu tsaya mun duba abin nan ba da kyau muka je muna ta wani creating na state police bari ga local government guda da sai a ce nan dari za a dauka wani local government da ke za a samu to uku sai za a fara samu problem
ya kuma da wajen gamawa maganan AIG ba ku abin dubawa shi saboda yanzu misali idan aka ce za a yan sanda kaga yan sandan tarayya din na Najeriya gaba daya duk inda ka je komai din tsiri ɗaya ne da uniform din su da duk tsarin su da motocin su 20 mota kuma ɗaya ne to yanzu idan aka yi yan sandan jihohin nan ya batun uniform zai kasance sannan ita jiha ba ta da alaka da wata kasa kai tsaye ya fahimta na jiha dole tarayya ne ya batun biyo makamai zuwa kwasa-kwasa kasashen waje wanda zakanin kasa da sauransu ya kuma za a yi da shi inspector general of police zai ci gaba da aikin nan kuma za a yi da ofishin sa da sauransu
so alhamdulillah bari na fara ɗaya biyu uku babban yana yi magana akan cewa kamishi magana akan cewa sojoji sun zo gobe alliance sun aka yi game operation sun suna bawa yaron su amma police ba ta bayarwa an so ni ce kullun abin da nake fadi shine akwai zalunci sosai a cikin shi'anin ƴan sanda a Najeriya kuma yau idan ka duba da yake maganan cewa da ƴan sanda suna da officers suna da motoci suna da dump na mai da sauransu in ka duba aikin gobe yanzu suna da bulk fuel installation misali army ko air force duk inda jirgi yake ga gurin da zai je samai ga gurin da za a yi servicing din shi haka motocin su da sauransu me yasa ɗan sanda ba su da wannan kaga in ka duba waɗannan abubuwa ba za mu ci gaba da irin waɗannan abubuwa haka ba kuma yau in ka duba duk motocin da ɗan sanda suke da shi ina tabbatar maka kashi 80% jihohi ne suke ba su jihohi ne suke sayan motoci su raba ɗan sanda da sauransu don haka ba su motocin ka je ka duba bayan wata shida ko kuma shekara guda ka ce a dawo maka da motocin nan for inspection ina tabbatar maka aka ba su 100 da kyar za ka samu guda 20 ina suka ciki kuma da ake maganan budget su ne yasa ba kullum shi yasa nake faɗi cewa su ina ga wani lokaci ko tsoro suke su rubuta abubuwan da suke nema ko kuma a'a an ba su ne a tsakanin su suke rabewa kin da sojojin tare kuke da shi kun kuke zuwa council of state meeting kun kuke zuwa kuke abubuwa cari CIG yasa ba zai rubuta request kamar da wa'annan suka kawo ba amma an ka duba saboda irin wa'annan abubuwa da suke faruwa sai ka ga cewa kullum an ba su a baya
kuma zai zo kuma kuma da bari ya ji kamar ya ji da zaka ce dan gani wa'annan bayanan da shi ya kuma do yayi
kuma to a gaskiya don kan mu tsaya muna cece ku ce akan wannan abu shi ya san go inda ake market corporation bari in ga magashiya ai dan banda akwai rants sai ka ga arnin soja ya je ce kamar shi ne sai an ba shi kuma sai an yi abin nan kuma yanda yake fadi ba haka bane ana bayarwa amma abin da za a ba dan sandan nan da za wanda za a ba soja sai na ji sai an yi double ko triple in dai ana so ga shi abin da bin mai tsakani da Allah ko da wanda kan ma ta duba
babban ya
abin da kan ma ta duba da kyau Bojo tin so da be look at as and after riba ana wani kare kowa da irin nashi aikin kowa da irin abin gangan shi amma duk wanda ka kawo soja daga external ka zo da shi da internal ka ce dole to zai fa dauki abin da shi ne gaba shi shine ya ma kuwa sai to kage din sai ne yake samu tarihi
eh
to kage
eh kuma duk baba gamawa wato wani zai ce fa gaskiya maganan AIG din nan akwai kashin gaskiya ciki bazan baka misali dan zaka yi tunawa a shekarun baya mun yi irin wannan tattaunawa da kai da marigayi tsohon kwamishinan ƴan sanda na jihar Lagos Alhaji Abubakar Saf Allah gabata mishi
amin ya Allah
idan ka so a lokacin ya ce ku sojoji ku ne kuke ƴan sanda kashin mutuwa kuke hana saka kuke hana tsaron gaban goyi har da misali lokacin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya je mulkin soji ya ce a lokacin ma shugaba Shagari ya sa wa ƴan sanda manya-manyan motoci na gwagwagwa sosai na fama waɗanda ko da yaƙi zai tsakanin ƙasa da ƙasa a lokacin ƴan sanda ya jagoranta wannan abin da za a yi amma sojoji kuna yin jin mulki Buhari gaba ɗaya ya kwakwace waɗannan kayan aiki da motocin fada masu sulke da aka sa ƴan sandan ya dawo da kuma sojoji yana cewa an bar wani abu ne ƴan sanda tsaron za su je mulki kamar me za ka ce da gane da zargin da ake cewa kamar ku sojoji ku ne matsalar ƴan sanda a Najeriya
a wannan ba gaskiya bane ƴan sanda ne ba sa son kansu ina tabbatar maka da cewa duk wata dama da za su yi wa kansu wani abu an ba su bari in baka misali yanzu idan ka duba yanzu duk yawanci police station da ake da shi za ka samu jihohi ne suka gina musu za ka samu individual ne a unguwa ko mai hannu da shuni ya gina musu police station ya ba su yanzu in ka duba ina ne za ka ce akwai bariki ko wani outpost na sojoji da wani individual ko kuma wata gwamnati ta da take gina ta ba su
to madalla to shin idan an kafa rundunar ƴan sandan jiha-jiha din nan ya za a yi da kadarorin ƴan sanda ne yanzu wanda na tarayya ne makarantunsu makamansu ma'aikatansu da sauransu za a rarraba su ne akan jihohi-jihohi din kuma gwamnatin tarayya za ta rike abinta ne. Muna godiya ga shi wakilin namu Hassan Maina Kaina da kuma bakin nasa retired Air Commodore Ahmed Tijjani Babagamawa da kuma retired AIG Aliyu Garba da suka halarci wannan shirin. A madadin su ne Ali Mustafa Sokoto a Washington, ku huta lafiya.
Kuma dalla a gaida na Sokoto. Yanzu kuma lokaci ne da zamu dauki falalar Ramadana daga bakon namu mai suna kamar haka.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ni ne mallam Adamu Idris na anguwan Kaje. Ina so in dan yi magana ne akan falalar azumi wanda muke ciki. Azumi na da falala da yawa iri-iri daban-daban wanda ba wanda ya san iyakansu illa iyaka dai zamu faɗi adadi dai wanda muka sani ne. Azumi garkuwa musulmi ne. Azumi mutunci musulmi ne. Azumi kariya musulmi ne. Azumi yana da abubuwa da yake yi ma musulmi. Domin me a ciki ɗaya daga cikin falalar azumi mai yin azumi za ka same shi ne in gari ya waye hasken shi daban alumin shi daban saboda me saboda alfarmin azumin nan da yake yi. Azumi kuma yana hana mutum waɗansu ayyuka na asha da yawa domin me azumi dai mutum ba zai tashi da azumi ya ce zai je yi sana ba. Mutum ba zai tashi da azumi ya ce zai je ya sha giya ba. Mutum ba zai tashi da azumi ya ce zai je ya zauna inda ake maganan banza ko aikin banza ba. Saboda mai wannan haske azumi ko kuma falalar azumin na dake kan shi ba zai je wurin waɗannan da ake yin waɗannan abubuwa ba. Sannan kuma azumi wanda ke yin azumi ya zama masoyi Allah da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Tunda Allah da bakin shi yace azumi nashi ne shi kuma ke saka wa mai azumi. To me zai sa ma za mu tsaya mu yi azumin na tsakaninmu da Allah ba? Domin me in kai azumin ka tsakaninka da Allah, Allah ya amshi azumi, to ka samu rabauta duniya da kuma lahira. Saboda haka ina fata Allah ya karbi azuminmu, azumin ga kuma da ya rage, Allah ya sa mu ga ƙarshen shi da alheri. Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. To kada banta har yau dai wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
To a takaicen baba wani harin jirgin sama da ake kyautata zaton Isra'ila ce ta kai ya ruguza karamin ofishin jakadancin Iran a Damascus babban birnin kasar Syria jiya Litini inda ya halaka wasu mutane da dan dama ciki har da wasu manyan komandojin soji uku a cewar kafafen labaran Iran da na Syria. A halin da ake ciki kuma jami'an asibiti a Gaza sun ce wasu ma'aikatan jin kai hudu na ƙasa da ƙasa da direban su Bafalazi ne sun halaka a wani harin jirgin sama a yankin tsakiyar Gaza wanda ake ganin Isra'ila ce ta kai. Ma'aikatar harkokin lafiyar Gaza wadda Hamas ke tafi da ita ta ce ma'aikatan jin kai din na aiki ne ma kungiyar agaji ta Charity World Central Kitchen WCK kuma sun hada da wani dan Burtaniya da dan Australia da dan Poland. Ba a tabbatar da kasar da dan agaji na hudu ya fito ba. Koriya ta Arewa ta cilla makami mai linzami cikin tekun Japan wanda ake kuma kira tekun Gabas a cewar hafsan hafsoshin sojin Koriya ta Kudu a yau din nan Talata. Wannan cilla makamin na zuwa ne kasa da makonni biyu bayan da kafafen yada labaran Koriya ta Arewar suka ce shugaban kasar Kim Jong-un ya jagoranci wani gwajin da aka yi cikin nasara na wani sabon makami mai linzami mai matsakaicin zango samfurin hypersonic mai amfani da daskararren makamashi.
To masu saurare da haka ne muka zo ga ƙarshen shirin wanda idan Allah ya kai mu a shirin na hasi za ku ji maimaicin wannan shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya tiya na gabatar da shirin da kuma Dadi Balawe da ban injiniyan mu na wannan safiyar Malam Zubair Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalam.